mu da shigowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mahalarta zauren na bada shawarwari kan yadda mahukunta za su dakile yin irin zanga-zangar da ta faru a watan Agusta da ya gabata. A yau ma, Dr. Bashir Yankuzo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Minna zai ci gaba daga inda ya tsaya. Bismillah, Doctor.
Shawara na farko, harkar wato koya ma matasa sana'a, abin da ake ce masa skills acquisition, sana'a kuma ta zamani, wani abu ne da gwamnatin tarayya ta shigo dumu-dumu, kar a bar gwamnatin jihohi kadai da wannan abu. Kuma shawara, akwai abin da ake ce musu federal colleges misali, ko kuma unity schools, waɗanda makarantu ne na gwamnatin tarayya da ake da su a jihohi daban-daban. Kuma asali irin wannan makarantu akan ɗebo yara ne daga jihohi daban-daban. Shawara na maimakon irin waɗannan federal government colleges din su koma federal government skill acquisition centers, wanda za a iya ɗauko ɗalibai yara daga jihohi daban-daban a tara a wata jiha su koyi sana'a na wani ɗan lokaci, zango wani lokaci, in sun samu su koma jihohinsu ana tattara su. Na farko za su san juna domin sun fito daga jihohi daban-daban, kuma za su koyi sana'a. In suka koyi sana'a, wanda za su sa musu haɗin gwiwa domin samar da wato ainihin kansu guraben aiki. Maganan secondaries, maganan colleges, wannan jihohi sai su ɗauki nauyin abin da suke yi waɗannan harka da wani akan minhaji curriculum ɗin nasu. Amma gwamnati na buƙatar samun federal skill acquisition centers a kowane state, kuma a ɗebo waɗanda za a tarbiyyantar da su daga kowane state su haɗu za su koyi sana'a. Wannan abu ne kuma na gaggawa da ya kamata gwamnati a yi da wuri-wuri. Sannan bayan nan harkar tarbiyya, ina ba da shawara ƙwarai da gaske da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi a samar da abin da ake ce masa Ministry of Parenting and Family Affairs, wato ministry ta musamman wacce za ta kula da harkokin kula da iyali da kuma tarbiyya. Wannan ministry a samu ƙwararru waɗanda za a sa su, ba Ministry of Women Affairs ko Sports ko abin nan ba. Wannan abin da ya shafi tsantsan tarbiyya na iyali da gaje da sauransu, wannan zai taimaka ƙwarai da gaske da tarbiyya take ƙara watsewa, take ƙara samun matsaloli. Yara suna yawo ba sana'a, ba karatu, ba tarbiyya, kuma sai ƙara yawa suke yi. Yanzu haka kalla, mutum nawa cikin matasa aka samu musu guraben aiki a shekaru 10 da suka wuce? Sannan mutum nawa cikin waɗannan matasan suka fito suka kammala makarantu da kwalaye, babu aiki, babu sana'a? To wannan babban abu ne. Sannan abu na uku, rayar da harkar noma. Harkar noma ya zama an samu daidai gwargwadon tsaro da mutane za su je su yi noma, kuma noman nan a samu abin da za a ci. Duk mutumin da yake cikin yunwa, wannan mutumin baya sauraron wa'azi, baya sauraron nasiha, baya sauraron kwaba. Abin da ke damu da kaɗai shi ne me zai maganin yunwansa. Saboda haka in aka kyale yunwa ta ci gaba a cikin al'umma, rayuwa tana ƙara tsada, tarbiyya na ƙara rufujewa, sana'o'i na ƙara nisa ga matasa. Wannan babban abin tsoro ne a cikin al'umma. Muna kallon abin da ke faruwa ire-iren wasu ƙasashe, yanzu kamar Mexico da ake maganganun shaye-shayen drugs misali, yana daga cikin wani babban damuwa. To mu a nan ƙasar, shaye-shayen waɗannan ƙwayoyi wani abu ne wanda yake gashi nan yana yaɗuwa, yana bazuwa. Sannan su waɗancan ƙasashen wasu za ka ga suna noma, suna wasu abubuwa, amma mu nan noman ma hanawa. Za ka ga in ma rigima ne, waɗansu a ce sun tada ƙayan baya, suna rigima ne, yasa aka zo musu ƙasa, suna abin, to za ka ga suna son su riƙe ƙasar ne su noma, ko su riƙe kayayyakinsu su bunƙasa. Amma mu me ke faruwa? Za a je gonaki ne a kori mutane, a tarwatsa mutane, a kashe mutane. Waɗanda suka kori mutanen nan kuma da a ce sun riƙe gonakin ne sai tuno bari mu noma mu yi amfani da shi da kankanmu, shi yasa muka kori mutane. Amma sai ka lura, za a kori mutane a hana su zama, a hana su noma, ko ba a noma gurin ba. Saboda haka wannan musiba ce, Allah ta'ala ya kare. Shawara ta kenan, in son samu ne a samu abubuwan nan guda uku a fuskance su, maimakon federal government colleges ya zama community schools, a samu federal government skill acquisition centers kuma ai combatant din su, wanda za a iya sassa wato ainihin skills da za a koya a ɗan watanni shida-shida ne, a shekaru uku ne, a samu sana'o'i daban-daban ana koya. Waɗanda suka koya su koma jihohinsu, domin da yawa mutane suka koyi sana'a tare, to ko sun koma za ka ga cewa suna da haɗaka akan wannan sana'a. Wannan zai ƙara haɗin kai tsakanin matasa da suke fitowa da ɓangarori daban-daban. Wannan shi ne ta fatan Allah ya taimake mu, Allah kuma ya ba mu zaman lafiya. Kuma hakika, ko da wasu jihohi ba za su yi wannan ministry ba, Ministry of Parenting and Family Affairs, jihohinmu na Arewa, lallai mun cancanci mu samu irin wannan ministry, Ministry of Parenting and Family Affairs, ma'aikata ta kula da harkokin kula da iyali, harkokin tarbiyya. aka samu wannan ma'aikata aka samu kwararru sannan aka tsaya ta aiki to za ta taimaka ma tarbiyyar da take tarwatsewa a gidaje ya zama cewa an inganta su Allah ta'ala ya samu dace Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ya sanya mu shugabanninmu da sauran al'umman mu basira da hazaka na gano yanda ya kamata a yi Allah kuma ya dauke mana wannan damuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to barmu sallaka zuwa ga Kamrar Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil adama me zaka ce game da wannan matsala ta zanga zanga da abubuwan da ya haifar da shi da kuma magance shi a wannan tafiya da ake ciki yanzu haka a Najeriya
to farko maganan zanga zanga da kuma abun da muke kallon ya kawo tsadar rayuwa da kuma su kansu matasa waɗanda suka aiwatar da wannan zanga zanga na farko dai zamu kalli yanda siyasa kasan take tafiya da kuma yanda ƴan siyasa suka ne da kasan ta zama dukiyar ya zama kaman dukiyar su gabaki daya saboda in ka tsaya ka lura akwai abubuwa da dama wanda yake ya bijiro a kasan wanda ya kawo wannan tsadar rayuwa farko dai kaga maganan cire tallafin man fetur din nan na biyu kuma sai mu da mu kalli maganan cire tallafin shi ma wutar lantarki to sannan kuma sai mu dawo mu kalli akasarin matasan namu suna zaune a kasa babu aikin yi menene babu aikin yi an gama makaranta da sauransu amma ba su samu ayyukan yi ba wanda yake kaga duk kasan da ta samu kanta a haka matasan ta ba su da ayyukan yi to kasan nan akwai matsala kuma komai yana iya faruwa su mu yanda muke hangen waɗannan abubuwa kenan amma inda ita gwamnatin za ta bibiyo waɗannan abubuwa waɗanda suka faru musamman na abin da ya faru na zanga zanga kuma ana gaya ma shi kanshi shugaban kasan gaskiyan abin da yake faruwa a kasa to ina gani da an dauko waɗansu matakai wanda za a samu sauki na tsadar rayuwa amma kaga ko taron da aka yi na Council of State gabaki daya mu ba mu ga abin da aka fito da shi wanda za a ce gashi zai kawo mu al'umma sauki na tsadar rayuwa ba wanda yake tun farko inda shi shugaban kasan yana da mashawarta waɗanda za su ba shi shawara akan yanayin da ake ciki da ma ba a kai ga yin zanga-zangan ba tunda zanga-zangan nan an ba da wa'adi to kacin wa'adin ya cika da ya kamata a ce an samu bayanai daga bakin shi kanshi shugaban kasan wanda zai kwantar ma da al'umma hankali da kuma kawo sauƙin rayuwa to amma duka duk ba a yi wannan ba har sai da aka bari abin ya faru tukunna sannan aka zo aka dinga kama matasa ana cewa sun daga tutan wata gaza da sauransu kuma muna kallon cewa wani abu ne wanda yake gwamnati za ta iya maganin shi me maganin shi shine gwamnati ta sako bakinta cikin abin da ya shafi kayyade farashi na kayayyaki kowane kaya ga farashin shi ba wai kawai dan kasuwa ya zauna ya yanka abin da ya ga dama wanda ran shi ya mishi daidai ya yanka ba haka su ma manoma kuma in ka lura da su wadanda ake cewa za su iya ci da kasa su ma sun samu wani kofa ne daga yayin lokacin da aka ce an rufe buda ba a buƙatan a shigo da kayan abinci daga kasar waje to tun daga nan su kuma suka samu kofa na kuma tsawwala ma mutane sannan kuma sai ka da ka dubai ta kanta gwamnatin domin yanzu suna kukan cewa takin zamani ya kai wurin 35,000 zuwa 40,000 so kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a zauna a kalle su sannan kuma a ga kuma me yake mun fita a cikin su kafin a san abin da ayi to sannan sai a kawo ƙarshen wannan al'amura amma mutukar ba haka ba to ina tabbatar maka kullun farashin karuwa yake yi domin wannan shine mu muke kallon makasudi da kuma shawarwarin da muke ganin zamu iya baruwa domin a ga menene mafita akan wannan abu
to bari mu je ta bakin wani dan siyasa wato Sanata Aljibir Dogwa game da hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsala ta fito na fito tsakanin matasa da gwamnati musamman yadda aka alakanta abin da rashin kishin kasa labarin da ya kai ga wasu ma daga tutar Rasha
wannan isake bujiro da wani abu da ya kamata mu koma makarantun mu tun daga kasa mu dada asasa shi shine wannan magana civic education din nan wani lesson ne wanda aka saka shi a cikin manhaja din mu ta makarantu wanda ake koyar da su wanda yanzu ya kamata a je a dada fito da gundarin abin da idan ya kamata a dinga koyarwa tun daga primary school zuwa secondary school zuwa jami'o'i wa'annan shine shin menene haƙƙin dan ƙasa akan ƙasarsa menene kuma haƙƙin ƙasarsa akan shi
da waɗannan bayanai na Sanata Aljibrin Doguwa zamu dasa aya a yau sai makon gobe zamu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibrin wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya.